أما بعد أيها الإخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نتقص نيجا وتم محرم هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دبوا إعادة ريفو دا أربعين دي دي كنوكو وانا شيني كراتم من فرقو وانا شيني كراتم أدلين الله قدر ربمي كراتوبا أساتين دي غباتا وما تكين دي ساتيني الله قدر ربنا إرغة تكين إيا يمو kuma manya dai a cikin wannan masallacin da tawon masallacin Mala Ibrahim Dogo Allah mai rasuwa kusan kwana uku kenan yau ko kwana biyu ko muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah kuma ya bada hakuri ga iyalan shi yana cikin dattiyar wanda suke zama nan gaba gaba kusa da inda wannan filin take to Allah da ya kaddara iyaka zaman mu da shi ya kare ba abin da ya rage tsakanin mu da shi sai addu'a da fatan Allah ta kyawawan ayyukansa su bi shi lagana da cikin dattawa da suka dage a ƙarshen rayuwarsu don hakika da limai yake game da cikin da suke karatun bayan sallah asubahi sura ɗaya kacal ta rage mashi ya cike izubi can kyan kuma na sha jin karatunsa da hadda kuma karatu mai kyau kuma ya haƙurtar da rayuwarshi ya dangana ƙarshen rayuwa muna fata dangane da ya yi da kyakkyawan aiki da ya yi muna fata Allah ta su same shi iyaka abin da ahlus sunna suke da akwai kenan ga mutum kyautar da zato bisa kyakkyawan ayyukan shi amma ba wanda muke ba da garanti akan shi sai dai kyakkyawan zato bisa kyakkyawan ayyuka muna fata Allah sa kyakkyawan ayyuka su bi shi ɗan uwa da yawa da suka gabata kafin shi da wanda suka mutu a cikin satin har ma da matar shi kusan bai kai kwana 40 tsakanin su ba duka muna addu'a na kwana 31 ko duka muna addu'a Allah ya ji dan su Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ta zama to ita ce makoma a gare su in ta mu ta zo Allah ka ba mu ikon cikawa da imani ka dauki rawar mu muna cikin musulmai za mu tashi ne kuma kan darasi na 31 idan ban manta ba kenan ababur rajuli ra'in fi ahlihi mutum mai kiwo ne a cikin iyalan shi kusan wannan babin da zamu karanta da na zamu karanto a bayan shi duk mun yi bayani akan shi lokacin da muka zo al-abdu ra'in bawa ma mai kiwo ne to dai hadisin ne kwaya daya Imam al-Bukhari ya ciccira shi daidai gurgurdan kowanne aka bukata akan shi Imam al-Bukhari ne yace babu rajul ra'in fi ahlihi yace haddathana 'arim qala haddathana Hammad ibn Zaid an ayyuba an nafi'in an ibn Umar qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi فالامير راع وهو مسؤول والرجل راع على اهله وهو مسؤول والمراه راعيه على بيت زوجها وهي مسؤوله على وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته شي وانا حديثي شي ما دين ابن عمر ني كما ده يري غباتا ابايا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي دكانينكم ماسو كيوني معنى كوا اكوي امانه ده الله يدنكا اكن شي wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati kuma kowannen ku abin tambaya ne akan kiwon shi ko amana da Allah ya danka a hannun shi shugaba amana ce a hannun shi kuma Allah zai tambaye shi dangane da wannan amana iya da'irar shugabancinka iya da'irar tambayar da Allah zai maka war rajul haka nan namiji ra'in 'ala ahlihi ma abocin amana ne cikin iyalan shi wa huwa mas'ulun kuma za a tambaye rayuwar matansa da rayuwar ƴaƴan shi duka ne su Allah zai tambaye shi wal mar'a haka nan ita ma mace ra'iyatun mai amana ce ko mai kiwo ce ala baiti zawjiha akan gidan mijinta wa hiya mas'ula ita ma a bar tambaya ce a gaban Allah madaukakin sarki ala manzon Allah ce dai ku fadaka har ku tambi wa kullukum ra'in kowannen ku dai mai kiwo ne ma'ana ma abocin amana ne mas'ulun an ra'iyati kuma abin tambaya ne dangane da amanar shi kowanne cikin mu akwai iyaka amana da Allah ya sa a hannun shi kuma Allah zai tambaye shi akan shi ina ga na tsawaita bayani lokacin da muka karanta hadisin a baya kusan ba bukatar mu sake tanana ta bayanan da muka yi tai a bayan shi hadisi na gaba ce haddathana musaddad qala haddathana isma'ilu qala haddathana ayyub an abi qilabata an abi sulaimana malik ibn al-huwairith qala أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظننا أن اشتهينا أهلينا فسألنا أمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم يونا حديث مام لخاري أكبر لذي مخدد yana cewa shi kuma haddasa na Isma'il yace haddasa na Ayyub an Abi Kilaba an karbo daga Abu Kilaba shine tabi'in da ke riwaya a cikin hadisi an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairis da Abu Kilaba da Malik ibn al-Huwairis Abu Kilaba tabi'i Malik kuma shine sahabin hadisin wanda ya ga magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Kilaba malaman da suke magana akan jurh wa ta'dil ko tarikhur rijal sun tabbatar da cewa babban ne cikin tabi'ai kuma mutum ne mai addini fiqatun sabtun fika ne kuma tabbatacce ne a wajen hadisi idan ya bada yana da rayuwa mai ban sha'awa yayi rayuwa ya fahimci addini yadda ya kamata dan a zamanin shi aka fanka an gamsu cewa babu wanda ya san harkar hukunci da alƙalanta kamar shi kuma abin da yake kenan a rayuwar shi kolokin da Hajjat ibn Yusuf al-Thaqafi ya dage da sai ya bashi alƙalanci wannan yasa ya gudu ya taho kasar Sham a daidai wannan lokaci a ga Abdul Malik ibn Marwan cewa ga abin da ya taho da Abu Kilaba ya gudo ya bar kasar Basra saboda an bashi alƙalanci sai yace bari a rubuta mashi takarda ya koma wajen gwamnati shi a bashi gurin sai ya zauna ba tare da an bashi alƙalanci ba yace shi kuma ya alƙawari ba zai saki koma garin da zama ba dan kar a ga daga daga a ritsa yayi wannan alƙalanci to me yasa ba za ka yi alƙalanci ba sai yake cewa shi wanda yayi alƙalanci a bayan ya fahimci alƙalanta yana da ilimin alƙalanta in ka kamar ka dauke shi ne ka tsoma shi cikin teku to ka dauki wanda ya iya fito ka sa shi a tsakiyar teku zai iya kawo garin shi ko amma sai an yi mutukar da gaske zai iya kawo gaba zai iya kawo gaba saboda amma ki zai tafiyar da tafi ta kwana biyar ko sati biyu kafin ya kawo gaba yace to haka hi alƙalanci yake kallo a guri sanan haka shi ba zai iya alƙalanta ba yana daga cikin wanda suke da karin magana da yawa yayi magana akan ɗan Qur'ani tun kafin lokacin sa yayi yake cewa idan zamani yayi zamani ka karantawa mutum hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maka mu kyale mana alƙurani kawo a kyale hadisi kawo mana alƙurani yace to tun daga nan ka tabbatar wannan mutumin batacce ne din mutumin da za ka kawo masa hujja da hadisi yake karba cewa wannan mutumin batacce ne ba a ta kai shi kai magana sa ta biyu kenan ta farko ya kamanta alƙali da mai fito a cikin tofi ta biyu ya tabbatar da cewa duk wanda aka karanta masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karba ce kai tsaye wannan mutumin batacce ne ta uku mai daga cikin mutanen da suke da ilimin abinci a zamanin manzon Allah ko a zamanin tabi'i ki kaida sa shine duk abin da zaka siyo mashi inda ya samu alamar riba to ba zai ci wannan abun ba inda bino ne idan ka samu alamar wannan gurbar bai zama to fresh ba da kanshin sa to in ka ka masa ba zai ci ba yana cewa albarka tana cikin ar-rauhu wanda Allah yake cewa farauhun wa raihanun wa jannatu na'im ar-rauhi ne kaga abu yana cikin ganiyar dadin shi da kalli da kyau da haske da kanshi yace to albarka tana cikin wannan abu yace duk abin da ya tabo riba to Allah yana cire albarkar shi da haka to in ka tahi zaka ci dabino in ka ga alamar riba to karka ci duba mai kyau amma tsada ka sa yafi alkhairi in ka tashi zaka sha mangoro in ka ga alamar riba to aje shi a baka mai kyau amma tsada ka saya irin wanda kwarori suke saya ku za a ware tittikar ku talakawa a baku su kuma ya gara da kai kota ma za ka ga gobe yana kyalli yace to irin wannan shine mai albarka in yazo riba Allah yana zari albarka da kai da ka zare ka ci baka ji dadin sa a baki ba baka ji dadin sa a ciki ba wata kirki ke tahi da daddare kana gudawa saboda rabatsi kace dan haka yi a gurin sa tun a zamanin da yana ganin albarka tana cikin lafiyayen abinci ko ina ga a hankalta da likitanci haka yake mata duk abin da zaka ci in ka ga alamar riba to kauce masa sai an zo ba yadda za a yi ne Allah ji ganshi Allah ya gafarta mishi yana ruwaya daga Malik ibn al-Huwairis Malik ibn al-Huwairis kusan kissar sa ake bawa badawa dangane da wannan hadisi yana cikin samari da basu cika shekara 30 ba suka bi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta kwanaki suke a wajen manzon Allah ya karantar da su ya ilmantar da su ya umarce su su koma wajen mutanen su su ci gaba da karatu kamar yadda zamu zanta a cikin hadisi inda ba hadisin ba muke karanta to kusan duk tarihin sabalamai a wani hadisin suke badawa to hadisin kuma zamu karanta Allah ya samu dashi shi Malik ibn al-Huwairi yake cewa atainan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun zo annabi tsira da amshi su tabbata a gare shi wa nahnu shababatun muna samari jam'i ne na shab ana masa jam'i haka shababa mutaqaribuna tsare kun juna mutaqaribun wata riwaya ko masairi suka ce mutaqaribuna tisin muna kusan tsare ku a wajen shekaru kusan duk shekaran mu iri ɗaya ne in ka hada misali ɗan shekara 26 27 28 a dukkan su tsare kun juna ne dan duka cikin su ba wanda ya cika shekara 30 lokacin da suka zo a musulunci wanda ya kasa da 30 shine ake kiransa shab idan mutum ya cika 30 ko da kwana ɗaya ne hidda ake kiransa be alkahlu mutumin da ya kai matsayin girma yana barin 30 ko da kwana ɗaya ne ya zama alkahal game da turanci ana cewa mutum yuzu idan yana shekara 20 da dori zuwa 30 in ya cika 30 da kwana ɗaya to shi ma ya fita daga cikin samari ya shiga cikin dattawa yana cika kwana 30 da shekara 30 da kwana ɗaya yasa a tsari na Najeriya kana 30 da kwana ɗaya ba za ka je sani saboda na samari ne ke kuma ka fita daga cikin ajin samari da ka 30 da kwana ɗaya banda kai a cikin lissafi ka zama tsuru ita to duka lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samari ne mutaqaribuna fisin shekarun su kusan iri ɗaya ne wata riwaya yana ce ta Abu Dawud ke in ban manta ba yana cewa mutaqaribuna fil ilmi matsayin kun juna ne a wajen ilimi kusan ilimin su iri ɗaya ne wata riwaya kuma mutaqaribuna fil qira'a tsare kun juna ne a wajen karatu ko da ilimin su na alqur'ani iri ɗaya ne ko kuma ilimin su cikin addini iri ɗaya ne ko kuma tsare kun shekarun su duk iri ɗaya ne wanda yasa aka ba su doka iri ɗaya wani hannun mutaqaribuna ko yace muna tsare kun juna fa aqamna indahu 20 layla sai muka yi kwana 20 a wajen manzon Allah kira da amince su tabbata a gare kwana 20 din nan darasi ake musu a cikin addini a karanta musu alqur'ani a musu bayanin sallah a musu bayanin azumi a musu bayanin zakka dukkanin abubuwan addini karantar da su a cikin wannan kwana 20 din fa dhanna anna ishtahaina ahlina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsammanin mun yi sha'awar iyalanmu dama ƴan samari ne da sabbin aure suka hakura suka taho neman addini to manzon Allah da yaga irin hamasar su ta kwana 1 2 3 4 5 da aka fara sha kuma sai aka fara dan sassarfa haka sai ya fara ganin alamar fa akwai wata matsala sai ya kira su suka tattauna aga hamasar ku ta fara yin kasa me yake faruwa ne yana da yakini lalle sun baro iyali kuma hankalin sai ya fara koma kan iyalin shi fa zanna anna ishtahaina ahlina ay raghabna wa rajibna fi ahlina mun yi sha'awar haduwa da iyalanmu fa sa'alana amman tarakana fi ahlina sai ya tambaye mu dawa dawa kuka baro a gidan ku ne galibi saura in ya fanta ma ya bar garin su in dai babansa da baba shi ne ya bari to baya zumudin dawowar gida eh sai iya wata uku bai da problem in yayi kokari ya bugo waya baba ya ce mu dai muna nan lafiya kalau shikenan kawai amma ka gana karkarwa na tani fa wannan giya da zai na je wuce al ba zan yi hakuri je juma'a ba to akwai eh akwai azahab kenan a gidan ku dai bangaren ne a can dai bangaren yana gida to rai ga wanda Allah duk hankalin sa ya koma gida sai to da kuka baro ni a gidan ne fa akhbarnahu sai muka bashi labari a wani yana da aure wani wana da aure wani ai bai kuma wata uku da aure ba wani ai amarya ce tana kan ganiya ko costa babu haka aka ba wa manzon Allah labari ba akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman sai ce shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rafiqan mai sukin hali ne bai da gallazawa bai da takurawa al'amarin sa akwai sassauci rahiman kuma mai tausayi ne ya kalli halin da suke fa qala sai ta irji'u ila ahlikum ku koma zuwa ga iyalanku to dama bazuwa koyan karatu suka yi ba sun yi kwana 20 aka ba su labari sai ce kuma manzon Allah rafiqan rahiman ne sai ce ku koma gida cewa su koma gida ita ce ya suffa yasa suffata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rafiq da kuma rahim wata riwaya ta Imam al-Bukhari raqiq shine mai kan mai mara kaushin zuciya zuciyarsa ba ta da gushewa ina ake kiran saratibul qalb wanda zuciyarsa take da laushi take da sassauci to me yasa suka siffanta manzon Allah saboda an ba su dama su koma gida kamar mutum ne ya baro mai gatar ya ce azo kuma zai tusa da qur'ani shi da tawada ne zai yi wata ɗaya in yayi kwana 20 ya koma ka ba shi dama ya koma ba dama sa bace ba dama ka bace ba dama hiya ga dama zo in ce din kuma akwai matsala amma me yasa suka siffanta manzon Allah da cewa kuma rahiman ya rafiqan saboda ya ba su dama su koma akwai wanda zai adaba na sun taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi mubaya'a suka yi kwana 20 sai manzon Allah ya gane suna da buƙatar iyalansu sai ya ce na ba ku dama ku koma ku zauna cikin iyalanku ku karantar da su addini sai suka ce lalle manzon Allah yana da sassauci yana da tausayi me hikimar sun fata manzon Allah da sassauci da tausayi dan ya ba su dama su koma gidajensu na'am saboda su sauke aikin da yake kansu na iyalansu na'am daya akwai yawwa saboda su je su koya iyalansu addini na'am wa alaikum assalam ba za su ba da hankali a kan karatu ba yasa aka ce su koma ku malamai suka ce latifa ce da sai an yi la'akari sosai za a iya fahimtar ta su da suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin ɗan hijira suka taho sun yi hijira daga garinsu sun taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka'ida duk wanda ya iyo hijira ya taho Madina to dole ya zauna a garin Madina to su kuma dukkanin su sun baro iyalansu kuma a matsayin kamar ɗan hijira suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa da ya fahimci halin da suke ciki in sun zauna za a samu takura sai ba su dama su koma gidajensu yasa suka siffanta manzon Allah da cewa rafiqan ne rahiman shi kuma manzon Allah an ce ya samu damar ya ba su dama ne saboda an dauke wajibin hijira kafin a yi fatahu makka duk wanda ya hijira zo garin Madina bai da damar da zai koma garin su har sai akwai izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka zo kenan to amma da aka yi fatahu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fathi ba hijira a bayan fatahu makka to hijira ita tahi a matsayin wajibi kuma dukkanin hukunce-hukuncen da suke da kira hijira ita tahi da haka to koda waɗannan sun iyo hijira sun taho da niyyar zama to in ka ɗauke musu tun da wajibcin hijira ya tahi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karya wajibci bane cikin addini kuma sassaucin da aka ba su cikin abin da yake da sassauci ne da addini to tunda san kallon akwai wanda suka yi hijira kafin su tun ne ma da bakin su a ba su dama su koma an hana su karantar halinsu aka yi aka ce su koma yasa suka fitsafarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa rafiqan ne rahiman ne wallahu ta'ala ala fa qala sai ce irji'u ila ahlikum ku koma zuwa ga iyalanku fa allimuhum ku karantar da su addini wa muruhum kuma ku umarce su da ayyukan da suke cikin addini abinda kuka samu na alqur'ani da hadisi ku zauna ku karantar da su abubuwan da kuka ga ana yi a gabana ku karantar da mutanen ku su aikata su umarce su akan wannan abubuwa wa sallu kama ra'aytumuni usalli kuma ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah kwana 20 suka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da yi sallah daidai kenan har guda 100 tare da su ko ko ba haka bane ba biyar su a hirhi zai baka 100 ko to sallah 100 suka yi da manzon Allah haka kenan duk sun ga kowane irin motsi da tahi na manzon Allah kuma kusan masaukin su masallaci ne da an tayar da tabbar ta sallah su ne a safun gaba tunda suna cikin masallacin azhari da aka san ga yadda yake asuba sau 20 azhar sau 20 la'asar sau 20 magariba sau 20 isha sau 20 manzon Allah da kirin sun da karci komai sai ya ce to in kun koma sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ganni ina sallah daidai wannan gaba ce Imam Al-Albani ya dauka ya karanta littafin shi ko littafin sa na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha ku saboda hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli da wannan kuma malamin suka ce duk wanda yake so yayi sallah ta karbu ya samu ladan sallar a wajen ubangijinsa to lalle yayi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ba sai ayi sallah ko wace iri ba lalle irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yace fa idza hadaratis salatu idan lokacin sallar ya halarto far yu'adhin lakum ahadukum dayan ku ya kirawo sallah eh malamai suka ce kiran sallah anan manzon Allah bai mai sharadi ba idan lokacin sallah kowa ya cikin ku ya kirawo sallah saboda me mutaqaribuna fil qira'a mutaqaribuna fil ilmi mutaqaribuna fis sunni daidai da daidai suke karatun su iri ɗaya ne ilimin su iri ɗaya ne shekarun su iri ɗaya ne yasa ce idan sallah tayi kowa ya kira sallah a cikin ku tayi saboda ba guri bane na jahili da marar ilimi dukkanin su malamai ne dukkanin su masu karatu ne ko dukkanin su mutasawuna fil ilmi yasa aka ce idan lokacin sallah ya kowanne ya kirawo sallah a cikin ku ba a ƙara wa kiran sallah wani ƙarin sharafi ba amma dai sharadi guda ɗaya shine lalle idan lokacin sallar yayi sai an kirawo ta da wannan malamai suka ce ko tafiya kuke yi a mota sallah ta kama za ku zauna ku yi sallah a ungurumin daji to lalle ku samu ɗaya daga cikin ku ya meke ya rangada kiran sallah a kololuwar dajin sannan ɗayan ku ya jagorance ku sallah saboda ce fa idza hadaratis salatu falyu'adhin lakum ahadukum in lokacin sallah ya halarto muku to ɗayan ku ya kirawo sallah bai tambaya ba in kuna masallaci ko kuna musallar ku in lokacin sallah ya rike ku ko ɗayan ku ya kirawo sallah wasu malaman sun tafi bisa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kiji da yake ga mu Abu bin Jabal yace na ga kana da kaunar dabbobi kana da kaunar kiwo yace idan lokacin sallah ya halice ka kana karkashin dutse ko kana gunda dabbobin ka kike kiwo kai meke ka kirawo sallah sannan kai sallar ka saboda ba wanda zai ji saucin kiran sallar ka mutum ne ko aljanni ne ko dabba ko bishiya sai ya maka shaida a ranar gobe alkiyama a gaban Allah madaukakin sarki wannan malamai suka ce kenan ko a gonar ka kike kana aiki karfe 1 kai 1 a gona zaka yi sallah to me ke ka kalli gabas ka karara kiran sallah makwabtan ka ce to yau lafiya ce lafiyar kenan wallahi sunna ce za a dan baka an ka gama kiran sallah kuma sai ka ji ka kalli gabas sai kai sallah wata kenan Allah ya ce make ka wasu aljanu sun ji labarin kiran sallah ka zai zo su yi sallah a banka kai baka sani ba ka samu ladan jeji wata kenan makwabcin ka yana da niyya irin taka ragwanta ce ta sake ganin ba zai iya tuha bai samu sallah a gari da ya kira sallah sai kafo da gaggawa sai bai jona da kai a gonar ka sai ku yi sallah hike ne kun samu ladan jinki kuma ko ba komai da dukkanin su za su ma heda ka kira sallah ka yi sallah lokacin kada wata kila wannan heda ita ce za ta kwace ka ta higa aljanna a gaban Allah madaukakin sarki eh fal yu'adhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum wanda yafi ku yawan shekaru kuma sai ya jagorance ku sallah tunda dama ta ai mutaqaribuna ku kusan tsare ku ne to wanda yafi kowa yawan kwanaki to shi ne zai ja ku sallah malamai suka tattauna wai kwanaki a duniya ko kwanaki a musulunci tsohon cikin ku ake bukata ko kuma tsohon ku cikin musulunci malamai suka ce abinda aka fi la'akari da shi shine waye fi dadewa a cikin musulunci wanda yafi dadewa cikin ku cikin musulunci to jagorance ku sallah wata kalwana ne ya kawo muku labarin musulunci a dalilin sa kuka musulunta ta ko da awa ɗaya ne ya riga ku shiga musulunci kenan to in kun tashi sallah wannan mutumin shi zai da wuran ku zai zanga da garance ku sallah saboda ne ilimin ku iri ɗaya ne karatun ku iri ɗaya ne to yana da fifikon shekaru akan ku ko shiga musulunci sai zama to shine zai da garance ku sallah in ba dan wannan ba sharuɗa sun gabata na limanci wanda ya kamata ya fi kowa ko ya jawo garancin mutane sallah shine da ya fi kowa karatun alqur'ani sai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma fahimtar fiqhun alqur'anin da hadisi wasu malaman kuma suka ce a wanda ya fi kowa fahimtar alqur'ani da hadisi shi ya kamata ya jagoranci mutane sallah ko da bai fi su yawan karatun alqur'ani ba wallahu ta'ala alam ishu ne dai na fiqhu da kuma haddar mutum din da ake fiqhu a kan shi ko dai wanda ya fi kowa karanta alqur'ani da hadisi ko wanda ya fi kowa fahimtar alqur'ani da hadisi bisa fahimtar malamai ɗayan su daga cikin su shi za a jagorantar ya gabatar da sallah in daidai suke to wanda ya fi shekaru ya kamata in dai dai suke a shekaru to wanda yafi girman nasaba ko yafi darajar nasaba wannan dan sarauta ne wannan kuma dan talakawan gari ne to wani fifikon ta sarauta kuma duk kuna addini tare kuna sunna tare yana da fifikon a cikin ku ko khiyarukum fil islami a khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqahu ko to ɗan sarauta in suka fahimci addini suka yi addini ba sai da suke da kowa ba masu kuɗi da ɗan kasuwa in suka fahimci addini suka aiwatar da addinin ba kowa suke da kowa ba haka wanda suke da wata kima da daraja in suka yi addini suka tsaya akan sunna ba dai suke da kowa ba ni da kai yanzu in muka dage ba mu da aiki sai zama a masallaci da karatun alkur'ani da waye ba komai Allah ya sa mishi albarka amma idan aka ce yanzu gwamna ya dage duk lokacin da ba wani schedule akan shi zaka same shi a masallaci ya harde kafa ya kalli gabas yana karanta alkur'ani wa an ya yadda za a jinjina mu haka za a jinjina mishi nasa kokarin wallahi ya funawa saboda yana da commitment da damammakin da shi ni ban ne da su shi yana da akwai to inda har zai iya jurewa ya samu ya zo ya zauna ya karanta addini to jinjina sa ta fita ka yasa to musulunci in ya kalli kibarka yana baka daraja daidai da wannan kima din a musulunci da ya jawo goranci ko limanci abu ne wanda yake da tsari dole ana kallon waɗansu siffofi kafin a shigar da su cikin musulunci kafin a shigar da mutum ya jagoranci mutane sallah kuma wannan ya kamata mutane su cire wannan hasadar da kwaɗai a cikin zuciyarsu dole ne ko mu miliyan ne muke mutum ɗaya ne zai jagorance mu sallah wanda Allah ya kaddara zai jagoranta mu sani falalaci Allah hore mashi wani abu ne ake so a jarraba shi da shi mu ta shi addu'ar Allah ba shi damar sauki wannan shine abin da yake dacewa kar ya zama to ana ta jayayya ana ta rikici wani ya iya wani bai iya ba wani bai iya karanta Fatiha ba wani bai kaza ba wani baya aswaki wani baya kaza wallahi zai rikice rikice da an ce wallahi man bai aswaki a cire shi ai da matsala a ciki wallahi abu in dai mutane suna yi ya kamata ya zama to nasiha ce da gyara rike ba cikin wanda zai ci ta 100 musa 100 to wanda ya samu yana yin gyara rike sa maimakon ai ta cin sabulin juna a gyara masa ɗan kananan matsalolin mu zauna matsauri ya dace da sufofin da ake da bukata na limanci sai a zauna lafiya kan dole dai mutum ɗaya ne zai jagorance wani hili abin da ya fi dacewa wallahu a'lam wallahu ta'ala a'lam da wannan kuma malamai suka tattauna sannan kuma da kiran sallah da limanci wanne ne ya fi falala kiran sallah na'am saboda me a da sai da suka zo akan falalar mai kiran sallah suka ce eh wannan hadisin bai sai ba komai na'am eh a hadisin a duka anyi mana fal yu'adhil lakum ahadukum wa li ummakum akbarukum akwai limanci akwai kiran sallah a ciki kiran sallah sai ta fara zuwa to ana sallah da mabai kiran sallah yanzu an kare sallah ko kuka kira sallah mai amfanin ta mai sallah magariba yanzu nan kuma yanzu ana kiran sallah ta ai wannan ta magariba ce da basu yi ba shi ne suke mai sayan sai gwanin ta na'am ba wanda da jikiran sallah kan mutum ne ko aljani sai ya maka shaida a ranar gobe a kiyama wannan fara zata ta kiran sallah ko ba ta limanci ba ko na'am hasan dai ne ita zaka fada to ka kara masa kuri'a kenan na'am falala ta biyu masu kiran sallah za su tahi da dogayen wuya wuyansu ya fi na kowa a filin alkiyama abinda ba za ku hango ba za su hango na'am falala ce eh na'am eh duniyar mai kiran sallar ko gaskiya ne an ce wani bature ya taba zuwa duniyar wata ya ji ana kiran sallah irin wadda ake a duniya da ya sako sai musulunta sai dawa maki ya kiran sallar mala'iku ya ji ai ba ta mutane kan da san sama ne ko na'am wata gari ya fi dace da ce ya kiran sallar mala'iku ya ji in kuma dai ta mutunci ya ji ba san ba ko na ladanin ne ko wanda aka dauki ta aka kai sama yana da karin daraja in a cikin mutane ne na'am malamai suka ce bisa wannan hadisin sallah ta fi limanci ya fi kiran sallah daraja a musulunci dan da aka zo kiran sallah ba sa kowane shar'i a jikin ladani ba kawai sai aka yi fal yu'adhil lakum ahadukum ɗayan ku ya kirawo sallah da aka ba a buƙatar ƙarin wani shar'i a cikin mai kiran sallah amma da aka bai limanci sai aka ce wal ya ummakum akbarukum wanda ya fi ku dattaku to ja ku sallah kaga kenan kira sallah tana da buƙatar ƙarin sharadi akan limanci duk abin da ya ƙara buƙatar ƙarin sharadi to ƙarin daraja ce akan abin da aka ƙarawa wannan sharadi din bisa wannan malami suke cewa limanci yafi kiran sallah tare da ce ba a samu hadisi da suke magana ga ladan limami ba wanda ya limanci yana da lada karan lada ka ba wani lokaci shiru akan abu to alama ce ta darajar shi in aka fada kamar an rage daraja yanzu duk wanda ya sallah a cikin jama'a ya sallah dan da za a bashi haka ne ko ba haka bane ba sallah a cikin jama'a ko dai daraja 25 hadisin Abdullah bin Umar ko ko daraja 27 hadisin Abu Hurairah dan haka ko daraja 25 ko daraja 27 amma azumi fa nawa ne darajar shi Allah ya ce asamu li wa ana ajzi bihi ko azumi na wane ni nake bada ladan sai ki fada darajar shi kama ka tambaye ka tsakanin sallah da azumi wanne ne yafi daraja ya kace mana azumi sallah ce tafi daraja saboda mai an ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyama as-salatu idha salaha salaha al-amalu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ko ala wa inna fil jasadi a jasadi mudghatan ko to amma anan sai ga Allah ya ce azumi na sa ne ba a magana ladan sai an jira sai ga abin da zai bada wata kilke nan koyo ne da zaben shi wanda yake nuna cewa kamar yafi sallah daraja kenan musa dai wanda yake da tattauna da malamai suka yi kan kiran sallah da iqama wallahu ta'ala alam in ji ku kamar ya fita da gudu ko na'am to kusan dai wannan sune da abin da zamu dan tsuntsunta a cikin hadisi din babul mar'atu ra'iya babin da yake cewa ita ma mace mai kiwo ce a gidanta yadda kika ji an ce mijinki akwai amana a hannunsa to ke ma akwai amana a hannunki حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرنا سالم عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله والمراه رعيه في بيت زوجها والخادم في مال سيده سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه وانا dai ma shi ma irin hadisi ne da muka wuce a baya ko ba irin wanda muka wuce bane a baya irin sa ne hadisi dai duka ukun hadisin Azza dan Umar ne ina tsammani ko sai dai da bambancin isnadi kuma din da muka samu bambancin isnadi zaka samu wani abin ya shigo da babu a cikin wani wancan da farko da muka karanta mun samu walla abdu ra'in fi mali sayyidi ta biyu mun samu maganar miji ya shigo mace ta shigo a cikin shi ta hudu mun samu wannan kuma magana dukkan su sun shigo kuma an ƙara al-khadim a cikin su mai riwaya Salim dan gidan Abdullah dan Umar da kuma baban sa Allah dan Umar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin ku masu kiwo ne kuma kowane abin kiwo ne shugaba mai kiwo ne za a tambaye akan shugabancin shi mutum a gidan shi mai kiwo ne za a tambaye dangane da iyalin shi mace a gidan mijinta mai kiwo ce za a tambaye ta dangane da iyalan gidan mijinta ita ma kuma ana ce mun yi bayani wannan lokacin ko da an ce miki ke mata ce a gidan mijinki rannan amana ta hau kanki dukiyar mijin sai kin kiyaye karta salwanta in kika salwantar da ita kika lalata ta sai an tambaye ki kin yi almubazzaranci kin ci amanar mijin kin ci amana sai Allah ya tambaye ki in kina da kishiyo kika fifita kanki a kansu sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ki wata kila a kawo kashi ki dauke wani abin ki koyi a dakin kenan ki dauko guntun a raba a gaban su su zaba ki zaba ki meda ki kwatsa da naki wannan zalunci ne karara to sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ki ko a zo kashi yake da dauka ki dan dangwalawa ƴaƴanki a hannu sun fara tabawa kenan kafin a kasa kuma sai a kasa daidai da kowa a cikin gidan wannan ware nakin da kika yi kika ba su su ma amana kika ta sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ki dan ka wata siffa ne da za ta nuna fifiko daga bangaren ki ke ma cin amana ce Allah zai tambaye ki wannan gidan amana ce ayi abin da ya dace nauyin ki ke ce amarya ko ke ce uwar gida duk wanda ta ci yin abin da ya dace to Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ta wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wal khadimu fi mali sayyidihi bara a dukiyar uban gidansa sai ya ce waɗannan kalmomin naji su ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma ina tsammanin ya ƙara wannan hudin da bai da shakku sai dai gama faɗa su ya tabbatar da cewa wallahi kunne naji su ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai biyar din da yake da shakku sai ware ta sai ce war rajulu fi mali abihi haka nan mutum a dukiyar mahaifin shi yaro ya taso mahaifinsa na kasuwa yana da shago yana da dukiya yana da motoci yana da kaza kai dan da zaka taso wannan dukiyar amana ce a gurin ka kada ba baban ka tafi wajen aiki an bar maka mukullin mota a gida ka dauka kuma ka fita kana gudu kana kyarci a gari ana ta ayu baban ya tafi mota zaka ci kazanta to wannan abin da zaka yi da motar baban naka kafin ya dawo amanar mahaifinka take ci kuma sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka idan babanka baya gudu da mota an kawo mota karka mai gudu idan babanka bai ganganci da mota an kawo mota karka mai ganganci da ita in ka je ka ballo masa gyara fa dukiyarsa zaka lalata kuma salanta masa dukiya kake kuma sai Allah ya tambaye ka idan akwai wani abu da bai sani ba an yi wata rere da shi an lalata ka dauka ka kimtsa ka aje a gurin da za a adana wannan amana ce wata kila an kara abin daga gona an zubar babanka bai sani ba a dauka a shigar da shi cikin shago a aje a adana wannan duk amana ta ce a wuyan mahaifin shi amma abin da yaya suka fi sani kawai su amanar iyaye ne kawai dole ku nemo ku ba su kuma dole ku mutu a raba musu gado abin da mutu yaya suka dauka kenan a dan kai mahaifin naka yana raye duk dukiyarsa ka adana ta amana ce a kanka iyaye da wallahi da ƴaƴansu sun yadda su amana ce da tun da ɗaya sun huta sai ga wani haifin ya kai shekara 60 70 amma kullum ya je kaso saboda bai da abinci akan ƴaƴan shi ya shekara 50 yana tara dukiya in ya dora su a shago shekara 3 za su yi kuɗi ya tsaya ci sai ga kullum kuɗin uban yana raguwa kuma kuɗin ɗan yana ƙaruwa in an wanya kare hikin sai kuma sai na shago a gefe kuma na uban sa ya kare iyaye da wannan suke jin tsoro yasa suka ki sallama dukiyar sa a hannun ƴaƴan su to ƴaƴan su yadda dukiyar mahaifin su amana ce a hannun su su rike ta amana to da dukiyar su sun huta Allah madaukakin sarki ya samu dace ƴaƴa dai gaskiya akwai aiki da yawa a kanmu kuma musulunci ya dora mana aiki wallahi ba za mu zauna lafiya ba kuma sai mun sauke wannan ayyuka babu yadda za a yi ba kawai mahaifinka abin da ya dace ba kuma ka dauka ka fita 100% a wajen ubangiji ba zai yi har sai ka nemi yafiyar mahaifinka kuma ka nemi yafiyar ubangijinka dole ai abin da ya dace kuma da madan hine amfanin karatuttukan ko aji a gyara ai abin da ya dace wannan hine karatu eh Allah ya sa mu dace na'am in gaskiya ne musamman iyaye mata an ce muna karatu da su ya kamata sun ma ƙara musu tambihi dama gaskiya ba gidan da zai zauna lafiya har sai mata sun ba da gudunmuwa da yawa ta barbarewar tarbiyya da suke cikin gidaje gudunmuwar iyaye mata ce wata duk abin da ɗanta yi ba ta so a mai faɗa in an mai faɗa za ta zo ta fara antsani ƴaƴanta ba a ƙaunansu ba a son su ita a bar mata ƴaƴanta tunda ba a ƙaunar ƴaƴanta sai ta zo ta tattaro su ta kawo su cikin shi da karhe dai ta lalace ƴaƴan ba su uban su tarbiya ba ba su zauna akan abin da ya dace ba ita uwa ta taimaka uba yawa dan sa faɗa shi faɗan na uban ne ke aikin ki kawai ki dauki ciki ki haife in kin haife Allah ta yi wa alal mauludi lahu rizquhu wa kisfatuhu inna bil ma'ruf ke naki aikin ne kawai ki wa dan umai wannan mijin ajiya a renu wannan ajiyar ta zama da dan ba zai iya samar da dan ba daga rawar kin dauki wannan cikin kin yi ajiya kin haihu kin rene ne kin shayar da ki aikin ya kare wannan dan mallakar uba ne to zaki fi san dan sa to kuskuren da mata suke da akwai yanzu kenan dauka suke sun fi iyaye maza san ƴaƴan su iyaye maza ba sa kaunar ƴaƴan su ba haka bane ba kuma da niyyar Allah madaukakin sarki ya bambanta halayen mu maza dole suna da kaushin hali mata dole suna da sanyin hali dole he an samu wannan biyin tarbiyyar za ta zauna daidai to bar uba ya gwada kaushin sa gunda ake da bukatar taushi ki laushin ki gunda ake da bukatar laushi sai da zauna lafiya kalau in ya meke haka ga gawa ɗaya sakakakaka a laushi to alaumi fa zai mutu kuma kar a bar shi sakakakaka haka gagagagaga da kaushin hali to wani lokacin sai ya taso shi ma bai da tausayi bai da rankwafawa ga ya kuma wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rafiqan rahiman to duka biyin ana da bukata uwa ta taimaka ta gaya wa ɗanta ya wa ubansa abin da ya dace kuma ita ma ya mata abin da ya dace kuma ya abin da ya dace a gidan wani lokacin ba ma ki ka samu babban ɗashi ɗaya ne sauran matan ƴaƴan su ƙanana ne sai a ɗauko babban ɗan a ɗora a kan dukiya da shi da uwarsa sai su ware su ta ɓarnata dukiyar uban suna warewa a gefen ana ajiyar da ya mutu su masu kuɗi wannan ƙananan mutsi-mutsi
kuma sai a dare gidan wancan daban su daban wannan akwai cin amana a ciki dole ne ni dukiyar da amana idan ma lokacin da mahaifin ya rasu wadancan kanana ne amana sa ce fa a bar dukiyar gaba ɗaya a hannun sa ya ci gaba da juya ta dan yasan dubarar kasuwa har sai dukiyar ta girma sun girma sun iya kasuwancin ya koya musu irin yadda ubansa ya koya musu sannan kowanne sai a ware masa shagon sa an ga ya da kafafun shi sai a ce to kai yanzu ka san ka kaza ne kai yanzu ka san ka kaza ne kowa zai kama gaban shi idan amana in kai bari dukiyar ta lalace fa ka ci amanar mahaifinka har a bayan bayan ya bar duniya dan amana sa ce ba zai so ya ga ayan sa sanar da ce ba a bayan yaro yana shan wahala ne yana raye dan kar ayan sa ta gayyara to a zaka ta gayyara su a bayan ya mutu kuma ka dauka kai a sauke da mahaifinka wallahi ba ka sauke ba Allah ya sa mu dace babu man sunni a ilahi ma'rufun falyukafi'uhu babin da yake cewa duk wanda aka yi mashi kyautatawa abin da ya dace to ya rama in amma abin da ya dace to ka kyautata kai ma Imam al-Bukhari ya hadathana Sa'id ibn Ufayl qala hadathani Yahya ibn Ayyub an Umarata ibn Ghaziyya an Shurhabil mawla al-Ansar an Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man suni'a ilayhi ma'rufun falyujzihu فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه فإنه إذا أثنى فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعق فكأنما لبث ثوب يزور daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man suni'a ilayhi ma'rufun wanda aka kyautata mai aka mai abun bajinta aka mai abun burjewa falyujzihu to ya rama duk wanda aka mai bajinta to ya rama wannan bajintar da aka mai wannan ita ce kaida cikin addinin musulunci me ma'ruf to man suna ilahi ma'rufun ko falyujzihu duk wanda aka mai abin kyautatawa abun bajinta abun kayatarwa to lalle ya rama shi ya ce kamar amma kyauta karama da addu'a eh kamar amma kyauta karama da kyauta shine misali wani duba riga mai kyau ta 10,000 ya bata to kai ma wajibi ne ka nemi kyau riga mai kyau akalla ta 10,000 ka bashi wannan shine abin da babu yanzu karantar da mu duk wanda ya ma kyauta to kar ka bar kyauta na tabaka fataka kai ma rama da shi Isa ba manta ba a bayan mun wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mana sai da mutarama mutum biyu ne ba mu iya ramawa ba sai kuma mun bari Allah madaukakin sarki ya rama musu ne shi da kansa dan ramar Allah ta fi matarsa Khadija da kuma Abubakar Siddiq wannan su ne kadai ba a rama abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda yi sai da aka rama mashi wanda ya taho kamar ba za a rama ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya taho ba manzon Allah kyautar riga ko da zai mutu sai wasiya a karbo rigar manzon Allah a mai likafani manzon Allah ya samu gurin da zai rama da aka dai mutu manzon Allah ya cire rigar sai ya bada a mai likafani da ita an rama mashi da aka wanda zai ji duniya ba a rama lahira ba a rama ba Abubakar Siddiq ne da Khadijatu bintu Quwayi to a tsarin zamantakewa duk wanda ya maka kyautatawa so ake karama misali kamar adashan mata ko kamar abin nan gudunbawa ta mata ko kin haihu wanda sai ta dauko rigar barka ta naira 1,000 ta kawo miki rubuta a littafi hajiya wanda ta kawo mun gudunmuwa riga ta naira 1,000 ita ma in ta aihu dauki riga ta 1,000 ki kai mata halin da zai rama shi eh ba suna ƙara aka ba eh ƙarin haka ake so eh wala tamnun tastakthir ko me kake so da wala tamnun tastakthir eh karke wata ni'ima kana buƙatar a rama maka kai me yin kenan mu ko muna magana ne akan wanda aka wade shi ya kamata ya rama ni da nayi nayi dan Allah sai aka ce kuma wanda yayi dan Allah kai ma yi kokari ka masa dan Allah ko ne a gurin sa yake aiko na'am na'am eh yawa wani babban mai kudi sai aiko maka da wata gudunmuwa ta 100,200 ya za ka yi da ita dama ka hannu baka ne hannun kwarya wata katangar ka ta fadi wani dakin ka yana hamma wata rigar ka da waye ga wata matar ka za ta ago an rasa da ra'idan ragu ana zuwa mutuwa za ce to me za ka masa da kaji labari ya zo gari da kake gaisuwa an zo lafiya to Allah ya tsare hanya da kaza sai ka sa ai wata fura mai kaifi mai kyau a duba wani kindirmo da kai ba za ka iya sha ban ana zo na lafiya kalau azuwa azuba a jarka sai ka bashi to sai ga yake daidai a gure shi yasa malamai suka raba to a musulunci to ta kamar abubuwan da yake fitowa daga hannunka ya fita zuwa wajen al'umma wajen kashi uku ne ko kashi uku akwai abin da yake daukar sunan sadaka ne wannan kai tsaye idan ka dauka ka bada ladanta kake nema a wajen Allah madaukakin sarki akwai abin da ake kiransa alhiba kyauta ko to kyautar ita kanta kashi biyu ce akwai kyauta daga na sama zuwa na ƙasa idan na sama ya dauko abu ya ba na ƙasa kai tsaye wannan kyauta ce da sada zumunci ba a buƙatar wannan wanda aka ba a ƙasan ya rama sai dai ya yaba ta kamar da mallam ya faɗa sai ka dan kunshewar abu sai ka bashi abinda ka sayar yar wahala wata yar daddawa mai kyau wata kukarmiya mai kyau wanda babu hadin bagaruwa a cikin ta ko hadin shabara dafiyayya mai kauri mai kanshi mai yauki sai ka dauka sai ka bada wannan daga sama zuwa ƙasa ba a buƙatar a rama ta akwai kyauta daga ƙasa zuwa sama malamai suka ce wajibin ta ne sai an rama mutum talaka yana gumi yana yarfarwa yayi damuna ya kare he kun so hatsin sa kwano biyu da dan gihiri sai zo gida ya gaida kai ka maka hatsi kwano biyu da gihiri yace abinci ta da tafi kace to nagode Allah ya kiyaye malamai suka ce kariya kake ai ba yadda za a yi hekare na noma a kauye kallo hatsi kwano biyu da gihiri da yar da amunan waye da suna ko karmiya da yar yakuwa ta fallo da waye ka maka gida ba dan zumunci ya kawo maka ba gaisuwa ce da neman iri suka ce dole ne wannan ke kara ma da haka da yazo kuka ci abinci to hatsin nan dai kwano biyu yanzu ne in sai za a kasuwa bai wuce 200 ba 400 kenan da yakuwa ta fallo kwaya hudu ko kwaya biyar ko da yar kukar kadi wata kilin aka kaita aka buga ta ba ta fi kwano ɗaya ba ko kwano biyu kare abin da ya kabe fi naira 1,000 ba to babu laifi idan kun ci kun gaisa ka yaba abin da ya mashi sai ka duba wata riguna masu kyau guda biyu da suka dan saka kai sun wuce sun sauka daga ajinka shi kuma kana kai ya fara zawar shi sai ka bahi to da daddare ya je buga wanka da ya fita dandali ya zama alhaji shi ma sai ka duba wasu riguna masu kyau guda biyu ka bashi ka duba wani takalmi ka hada mashi ka duba wata hula mai kyau ka bashi kuma ka dan lalo wasu yan far haka ka ce wannan a dan rage kaza da wani dan guntun turaren ka da duk sai ka hada sai ka bahi wannan shine dalilin da yasa ya kawo maka haka malamai suka ce da haka in daga sama ne zuwa ƙasa dole ne he an rama idan sa'a da sa'a ne wannan shine ake barin azra dama ta samu sannan sai a rama ta sannan akwai abin da yake kamar tabarru'i ne wannan kuma tabarru'i ya bambanta da sadaka misali kamar masallaci yana da buƙatar a mai gyara sai ka cire wani abu daga ajihunka ka bada ba sadaka bane amma zai ta ba wani abu ne nau'i na kama da sadaka to malamai kuma sun bada suna daban sunansa tabarru'i to haka dai malamai suke rarraba abubuwan kowanne da kanshi yasa ma suka ce ita kyauta da kake kallanta wani lokacin kamar sadaka ce a farko ciniki a ƙarshe lokacin da na dauka daga farko na bada dan Allah na bada lada nake nema amma a ƙarshen ta dole ana so ko dai farahin ta ya dawo ko ƙari ya dawo akan ta yasa suka ce kana kama a sadaka a farko kuma tana kama da ciniki a ƙarshe to ya kamata mu fahimci me tsara addinin musulunci sai mu zauna lafiya kalau kenan daga kana zaune sai mutum ya dauki fallen riga ya baka to rika sawa a ranka fa wane yana bi na bahin riga idan dama ta samu zan bashi daga da kai ma ka samu wani babban aiki Allah ya hore maka dama to kai ma duba riga da take daidai da ajin sa ko tafi ajin shi duba fallen ya ka kai maka yana kaiwa abin da zai fara tunowa a haiwa na yaya ba abin da na mai lokaci kaza zai ji dadi a ranka kuma zai tuna da cewa ka tuna da shi ka yaba da shi har ka kawo masa wannan ba kimar abin zai gani ba kimar ka tuna da shi ya kawo mashi kuma nan ƙara dankon zumunta zai tsakanin ku shine yasa musulunci ce duk wanda aka mai abin alheri to ya rama shi na'am na'am
wanda yake
ku ka Na'am. Dai yayi kyautata. Misali mutun ya muku wani abu kuma ku daga hanyar da za ku mashi amma mutanen iyayensa suna rayi. Sai ku mutunta iyayensa kuka karrama iyayensa. Iyayensa sun san dan me aka karrama su. A dalilin dan fi yana wasu abun arziki ne to ba za su yi bakin cikin dan fi abun arziki ba. Saboda in an wa dan saya abun arziki suna ganin sakamakon a mu'amalar da mutane suke musu. Wanda ita ma dan hanyar ce da za a iya ramawa. Wallahu ta'ala ala. Falyu kafi bara mu kai karshen hadisi din ko? Man suna ilahi ma'rufun falyu jizi'uhu to ya rama shi. Fa illam yajid ma yujzi'uhu idan bai samu abin da zai rama wannan alkhairin da aka yi mishi ba kaga da farko dauki zuciya zai rama ya buga ya nemi damar da zai rama ya rasa ta sai ce fal yusni alaydi to ya yabo wannan alkhairin da aka mishi eh yaban kuma malamai suka ce kar ya rika yi a gaban shi wani ya aika maka 200 da ka shigo majalisi kun zauna an ga kana murmihi kana walata ni wani lafiya kace kai ai alhaji wani ne Allah ya saka masa da alkhairi wallahi ina zauna ba zato ba tsammani 200 aka aika mu dama ina da matsala kaza dinna soke ta fai wani ke jina to wani akwai ramuwa a cikin ta fal yusni alaihi ya yabo wani alkhairin da aka mashi kai wani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji dan iyansa Allah ya gafarta mashi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya kada wannan yaban da addu'o'i da kuke masa zai ji a ransa kamar ana mishi to haka yake kamata in ka nemi abin da zaka rama masa a duniya ta ka rasa to dage mai da addu'a da yaban alkhairi wannan in kai wannan ka biya shi kal yusni alaihi manzo Allah ya ce fa innahu idza asna domin idan ya yaba fa qad shakarahu lalle ya gode ma wanda ya mai kyauta ya ma kyauta ka yaba kyautar to kai godiyar da ta dace amma ka dawo kai duk kamar ba abin da ya faru wannan bai dace ba ba halin mutanen kwarai bane ba halin mutanen arziki bane in an ma fadi in an ba yaba babu laifi wata kila yanzu da ake zamanin siyasa ko wani sai duba falleliyar mota sai ya ba sai ka san baka isa ka sai mota ba bakka da mota sai aka duba falleliya aka baka ina laifi in ka zo jikin gilas ka rubuta sai wani ko na ko kai sati kana postin ko wane ka dun dora hoton mota wane Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi wane ya bada kaza ko ne ya kudi mutane suna ganin kamar baya kyautawa kai sai ya maka to ka fito ka ce ya maka din ka fada wani alheri ne zaka kare masa wani zakin da kake ake masa kuma zaka ja masa addu'a a inda bai tsammanin addu'a din wani ya san ka ya san halin da kake ciki akwai sai ka ce wane ya min kyautar naira miliyan kaza ko dubu kaza ko dari kaza wannan ya bada ka ne in ya tuno halin da kake ciki da yadda kyauta ta zo maka shi zai kalla sai ka dalle wannan abin da ya dace Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya shi yanzu addu'a yake samu a dalilin ka to in kai wannan kayaba wannan kyauta din wa in ka tamahu faqad kafarahu in ya boye ya ki bayyanawa faqad kafarahu hakika ya butulce wannan kyautar da aka mai yayi butulce an baka ya kai din ya kai ka sai mun kula har da abin da muka fara mora a wannan mutumin butulin ne yayi butulci wani abokin mu ne tare muka taso da shi yanzu kaga Allah ya bashi dama ko tunawa baya yi da mu kuma kai da azumi ya baka buhun shinkafa ya maka kaza da laya ya baka rago an yi kaza kuma duk ka dib ka kyade mutane zaki su za su ce bai da mutunci amma balabi ana ku tsitsi laya za ta yi ba ta yi ka ta abu ba da mun tsallake sai wani ya aika mun da naira 40,000 in sai rago Allah ya saka mun da alkhairi baka boye ba wannan shine haƙoƙin da ya kamata a sauke ka sa wata riga tana kyau tana kyalli a cikin al'umma kai wannan na kasa ba da nan ta sai kai ina wani ni sai wannan yadi ai alhaji wannan shi ya aika mun na tambaya ma an ce yadi da wajen naira 1,000 a hirin ne ina ne isa sai wannan riga kaga za a kalla za a jinjina mashi za a yaba mashi wannan shine abin da musulunci ke da bukata yana so ya zama to in akwai alkhairi ya yadu a cikin mu a faɗi alkhairi din inda sharri mu yi kokari kuma mu rufe wannan sharrin sai mu wa mai wannan mai sharrin wa'azi da nasiha sai ya gyara kenan ya zama to ba abin da yake zagaya tsakanin mu sai alkhairi wa man tahalla bi ma lam yu'ta wanda kuma ya kulliya da abin da ba a bashi ba fa ta annama labisa thawbay zurin to kamar ya sa tufafin ƙarya ne ba a baka ba ka zo ka ce an baka hawo nan ma ta faru kenan ko za ka yanzu hawo 'yan siyasa da karnagan siyasa da sojojin barka wani ya gafe su ai alhaji wani yayi aiki a gari kaza ya bada kaza ya raba kaza kuma kari yayi ni kaina naira 300 aka bani a ina aka baka kari yake to manzo Allah ya ce to duk wanda ya kuskure ya kwalliya da abin da ba a bashi ba fa ka anna malabi sa sau bai zure kamar ya sa tufafin kariya ne kenan in an baka ana so ka yaba ba a so ka boye kuma in ba a baka ba kanka sai an baka kaga musulunci kenan dinin mu'tadi addini ne na adalci madaidaicin addini ba a so ka fada abin da ba a baka ba in ba a baka ba kar ka fada kada ka fada wai da saran a baka mu alhajjar ayya mu da komai yayi kaza yayi kaza ina abin da yema sai wallahi mu da din sare in Allah da sunan mu zai fito a din kakariya miki bat anna malabi sa sau bai zuri sai malami suka tattauna menene ake nufi da labisa sau bai zuri suka ce ko dai ya zamanto ya sa tufafi na ƙarya misali kai ne kake so ka burge mutane da kai wanka ka shafa mai ka fesa turare he ka kaddara a jikinka kamar ka sa wando kamar ka sa riga ka fito kofar gidanka kana kwambu dan kai ka ji jikinka ka sa tufafi mutane za su ganka da tufafi na'am misali mutum yayi wanka ya fito tsirara daga gidansa amma ya ga yawa ransa fa ya samu wani domin tsada ya dinka ya samu riga mai tsada an zuba mashi zarfani ko ya ga tela su nusu ko an zuba mashi kuma sai ka fito kace kwamba kofar gida mutane ma hukunci za su ganka dan haka to fassara ta kurkusa shine duk wanda yace an bashi ba a bashi ba to kamar ya fito tsirara ne kuma kiya mutane kurin yana da riga mai tsada a jikin shi sai mu koma karatun primary kenan ko an danka wa sarki riga ko aka ce he mai imani ko mai gaskiya zai ga sakar riga din to an sa hira din cewa he mai gaskiya zai gani dan haka an gago katar da ana kadawa a wasaki da suna masaka kai da irin kaza da baka ba komai amma an ce he mai gaskiya sai ka amma gaskiya sakar tana kyau da haka aka saka wa sarki riga aka ce sarki duk wanda bai ga riga a jikinka ba to baya kaunarka sarki ya fito fada tambur ya zauna in sarki ya fito sai aka ce kare rigar nan kace ai labai ta yi saboda in baka ganta ba kana cikin makiyan sarki dole haka sarki sai riga da tsada ko ya fito sai rara fada ya zauna tsara saboda haka aka dinka ta to duk wanda aka yanke ƙaryar an bashi ba a bashi ba fa ka anna malabi sa sabai zuri kamar a ƙarya yake fitowa wasu malamai suka ce a da mutanen da suke da daraja da kima kamar fitattun tufafi gare su kuma har yanzu kamar abin yana tafiya wani lokacin za ka ga malamai shigar su daban ci za ka ga alƙalai shigar su daban ci za ka ga wani lokacin sarakuna shigar su daban ci ƴan siyasa shigar su daban ci akwai rukunin da in ka ga wannan shigar ka san ƙarya ba ta shigowa wannan gurin haka duniya take a da kuma har yanzu ma kusan gurare don haka yake akwai shigar da kana kallo na shigar ta malanta kana tsammanin zaka samu amana da gaskiya a wannan guri din sai aka ce to a da idan wani zai yi shaidar zir sai ya koma sai aro rigar da ba ta ajin sa bace sai ya sa ya je kotu sai a kalli wannan rigar ta sai a ji kalmar da zai faɗa a yadda da ita saboda ba zai ƙarya ba dan shigar ba ta masu ƙarya ba ce ba kenan tufafin ƙarya ya aro kuma yayi amfani da su yayi ƙarya dan a danne haƙin wani sai manzon Allah ya kamanta su da shi duk wanda ba a bashi bai ce an bashi baka anna malabisa sau bai zuri kamar tufafin ƙarya ne yasa ko kuma suka ce a baka anna malabisa sau bai zuri ya sa tufafi na ƙarya abinda manzon Allah yake nufi kamar tun daga saman sa har ƙasa ƙarya ce ma'ana duk mutumin da ba a bashi da yake cewa an bashi kamar tun saman sa har ƙasa ko ina ƙarya ce a jikin shi haka yake tafiya tsirara ƙarya ce ta huta jikin shi wasu kuma suka ce a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da baka anna malabisa sau bai zurin dan yayi ƙarya ce hawa biyu ƙarya ta farko ya ce mai bashi ya bashi kuma bai bashi ba sai aka dauke ta kamar tufafi na biyu din kuma yace an bashi har yana kafetar kamar da akwai din ƙarya ce guda biyu shi ne sai aka kawo ta har wani hadisi ma zo al-mutashabbi'u bi malam yu'ta baka anna ma ko kalabisa sau bai zuri mutumin da ya koshi da abinda bashi ba mutum ka ce misali yana zauna a gida matarsa ta zo ta ce ga girki na na maka mai tsada ta zo ta ajiye maka ta ajiye maka fulawa da cokali ka tattaka ka gina karkarkarkar a jikin kwano kuma ka ci ka sha ruwa ka fito ka zauna a baina ka ce zaka zauna lafiya kalau ba zai yi ba cikin babu komai dan haka ƙarya ce kai hawa biyu ƙaryar an baka ba a baka ba ƙaryar kayi ado kuma babu ado a jikinka ko ƙaryar ka koshi kuma ba koshi a jikinka ba shi kuma a daidai nan din wata mata ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halatta a cikin kishiyoyi na in yi burga da abinda mijina bai bani ba yace a a ai al mutashabbi'u bi ma lam yu'ta kaladisi thawbi zuri wanda duk ya koshi da abin da ba a bashi ba ai kamar ya sa tufafin ƙarya ne da haka manzon Allah ba zai gada damar ayi ƙarya ba to kuma yanzu duk abin da mata da yawa suka araki na dan su gallaza wa cibiyoyin su wata sai ta zauna ta yi ta taro ta yi ta taro idan sallah ta yi ta dubu wani kaya mai tsada sai ta sayo ta dinka ɗan dabbo shi kawai da ya ce mijinta ya bata ka gane na farko wata kawai da za su dauka mijinta yana son ta dan ya saya mata tufafi mai tsada sannan za ta gallaza wa kishiyoyinta ta ce an bata kuma ba a bata ba sai manzon Allah ya ce kar ta aikata wannan dan aiki ne wanda yake na makaryata yanzu kuma yana daga cikin fitina da mata da yawa suka dauka an ce wata idan mijinta ya shiga bakinta ya fito sai ta je ta siyo kantuza tun kantuza ta da bata fita ko ba uku ba sai aro mata tsabanan takardar suminti ta rinka mulke wannan kantuza a jikin takardar ta rinka mulka ta a jikin takarda sai wannan mahaifan kantuzar ya kare a jikin takardar in mijinta ya fito daga daki ya tafi wajen aiki ta dan yi hara sai ta dauko ta dan matso sai ta saka a kwannan hara tana gangare hakuri wasu sun cire da darasin kohi yanzu ga yanan ta kara sauran tana kasaka da hakurinta sai ka jiki ya tana kwafa tana fihi mijinta ya fita daga ɗakin ta tana murna zai dawo idan an bata mata murna zai dawo saboda haka yanzu ta tarihi da bala'i sai kwana biyu suna bala'i to nan ta sake kuma ta karbi mijin lafiya karo ta sake ba ta yadda ta kadda sai ka tana ta tafi gidan ta san abin da yake faruwa an tsane ta a gidan nan ba a mata adalci to ya za a iya san abin da yake faruwa ba zai sani ba da haka ke ce ya kamata kiwa mijinki adalci kalli abin da zai yi da wanda ba zai yi ba kuma sannan tinafa kishiyoyi suna da dabaru da yawa na gallazawa makwabtan sannan gallaza kishiyoyi su an ce kar ta yi in ta yi kuma ya kamata ya zamanto kina da wayo ana iya yi don a gallaza ni da haka to manzon Allah sai ya hana wannan matar al mutashabbi'u bi ma lam yu'ta kalabisi thawbi zuri da haka bai halatta ba mace ta wa mijinta ƙaryar ya bata alhali bai bata ta dauki waya ta ce mijinta ya bata haramun ne bai dace ba kai dinki ta ce mijinta ya bata haramun ne bai bata ba tayi ƙarya ta zubda mata mutuncinci ta gallaza wa kishiyoyinta kuma kowanne ya amma ta hisabi akan sa a ranar gobe a kiyama kuma shi mijin karya bada kuma ya ce ba hebe ya bada har sun akwai maza da suke da wannan fitinar ko sai duba fallele ruwa ya saya mata sai ce babanta ya bata ko babanta ya bata sai mata kyautar gida sai ce babanta ya bata ko babanta ta bata kuma daga dukiyarsa shi ma idan yayi wannan Allah madaukakin sarki ya kama haidai laifin ƙarya kuma sai ya kama haidai laifin zalunci abinda ake da bukata kowa ya tsaya da adalci kunun qawamina bil qisti shuhada lillah kowa ya tsaya a daidai da adalci abinda ya dace a gida koda ka tara mata bakwai inda ana ibadan musulunci a tsayar a hudu ba ko in ka tara hudun da musulunci yace in kowace za ta tsaya akan abin da kai na adalci kai ka tsaya ga adalci za a zauna a fahimci lafiya kaga amma wata ya ta kwallafa kanta akan abin da bata yi ba ba a yi ba take zargin an yi zama laifi sannan wata ta zo ta ce an mata alhalin ba a mata ba sai gida ya rikice a rasa me yake faruwa to ya kamata kowanne ya ji tsoron Allah ya tsaya daidai gurin matsayin shi shi yasa muka wuce a baya ita mace akwai amanar gida a hannunta gidan ya zauna lafiya kalau amana ce in ta rika ce gidan da gangan yake zama lafiya sai Allah madaukakin sarki ya kama ta da wannan laifi dan ra'iyatun fi baiti zawjiha mai ciwo ce mai amana ce to gidan ya zauna lafiya kalau amana ce a hannun sa in ta rika ta gidan da gangan Allah madaukakin sarki ya kama ta haka ita waccan amana ce mijinta a hannunta ta karanta hidiri da abin da zai yi da wanda ba zai yi ba yasa muka wuce Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu karanta halinsa ta yi ta san mai hali kaza zai iya haduwa da kaza mai hali kaza ba zai haɗu da kaza ba isa da yazo ce ni an kinto ala nafsi ina tsoron musifa ta ce wallahi musifa ba za ta same ka ba dan ga halayenka ta san kenan me zai yi me ba zai yi ba abin da ya mata ya kamata su karanta sannan ma himiji ya ji tsoron Allah duk fa abin da ya aikata Allah zai tuse shi ya tambaye shi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ko da matar da ƴaƴayen su dukkanin su amana su ce kuma dukkan Allah zai barkwancin zai tambaye su idan kowa ya rike amanar ya tsaya akan amana sai a zauna lafiya da ba kowa ji tsoron Allah ya tsare amana shi daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi mu karanta hadisi na ƙarshe sai mu fara akan shi insha Allah ta'ala mun hadathana musaddad qala hadathana abu awana an al-a'mash an mujahid an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ista'aza billahi fa'ibuhu duk wanda ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki ko bashi kariya mutum ne yana jin tsoron za ku cuce shi za ku cutar da shi za ku gallaza masa sai ce dan girman Allah ku yi hakuri kar ku cutar da ni to ku ga girman Allah kar ku cutar da shi wannan ko ɗan fahi ne ko barayi ne suka dirko gidanka ko mutum ne ya laifi za ku gada masa fin karfi in dai ya nemi kariya da Allah to ku kare shi wannan ita ce ka'idar da haka ɗan fahi ba suna da buƙatar su yi karatu idan sun yi wannan karatun suka dirka gidansa ga ce ina hada ku da girman Allah kar ku cuce ni to su ga girman Allah kar su cutar da kai su cuce man ista'aza billahi fa'ibu wannan da ake shari'a ne yasa to duk mutane in suna kanana inda an karantar da su shari'a musu su ci azana lafiya kada firgigin kara mai kiya kaga dan fahi a gida sai ka dahi da girman Allah sai kana abana lafiya kada wa man sa'ala billahi wanda dai ya tambaye ku dan girman Allah fa'atuhu to ku bashi wanda dai ya roke ku da girman Allah kuma ya cancanta a bashi to ku bashi ku ga girman Allah ku bashi wannan abu wa man ata ilaikum ma'rufan wanda ya kawo muku wani abu na kyautatawa fakafi'uhu to kurama mashi kamar dai abinda muka wuce a baya kenan duk wanda ya muku wani abu na bajinta to kurama wannan bajinta haka ake so mu ci gaba da rayuwa fa in lam tajidu in ba ku samu abinda za ku rama mashi ba fad'u lahu to kuma yi addu'a hatta ya alama an kadita fa'atumuhu har sai ya san har sai ya fahimci lalle ku rama mashi to kenan yana nufin kenan idan mutun ya ma alkhairi zai ke jin yabanka zai ke jin addu'o'inka zai ke jin jawabin ka da alkhairi har sai ya ji a zuciyarsa kamar ka biya shi haka ya kamata mu zauna dan haka shi mutun in zai bada ibada dan girman Allah kai idan aka baka kayi kokari ka rama wannan abin da aka baka in babu damar da zaka rama yi ta addu'a da neman alkhairi to dan gaskiya sai a zauna lafiya ka da haka duk wanda aka masa alkhairi kar ya rufe duk wanda aka masa alkhairi kar ya boye yayi addu'a yayi fatan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi su kuma wanda suke da dama da khairin su yada alkhairi haka ya kaza a zauna lafiya kalau subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin na'am an baka tambaye wancan satun ko ko yawa sosai to ba nan da wata ba eh Eh, ka tuna masa alƙawarin da ya sauke, ka sai masa. Eh, wata kalmantawa, kuma ya gaya masa da siffar da take ba ta cin mutunci. Eh, assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani, amin. Wannan hadisi mai lamba ta 210 ya yi magana cewa ka ba wa Ubangijinka kar bawa ya ce Ubangijina amma a court ko a kotu lawi suna cewa alkali my lord ko amma kuma kalmar lord tana nufin Allah menene matsayin hakan a shari'a ko kuma masu cewa maulana ko lord tana nufin sunan Allah ne lord bai tana nufin sunan Allah madaukakin sarki yasa wanda suka fassara alqur'ani da suka zo magana cewa alhamdulillahi rabbil alamin kalmar rabb suka ce ba ta da kalmar da za ta yi daidai da ita a turanci sai da suka lissafa kalmomi sun kai kusan guda 17 sai an hada su wannan 17 sune za su kusan daidai da kalmar rabb da haka lord baya daidai da sunan ubangiji kuma tun kafin shari'ar musulunci tura suka yi amfani da kalmar lord sai dai a matsayi na musulmi idan za su canja kalmar tunda za ta iya bayuwa da ubangijin ko to in za su iya canja kalmar su ka amfani da kalmar da bata kai wannan ba wannan shine abin da yafi dacewa amma ko da an yi amfani da ita bai nufin sunan ubangiji kuma bai nufin alkadi sunan ubangiji ake bashi ko a matsayin ubangiji ake bashi a wannan gurin ba amma a canja ta in za ta canju wannan shine abin da yafi dacewa kuma daliban shari'a fa da musulmi suna da aiki ja da yawa musamman tsarin constitution na Najeriya akwai barna dewa da ta fita barnan mailot ita kanta mailot din barna ce inda za a gyara ta a gyara ta sai aka dafa sun da ba zai dauki wannan shubuhar ba akwai irin bautar sanda da ake yi ko a majalisar jiha ko a majalisar tarayya ko a majalisar dattijai daga yanzu a baka commissioner ko za a baka wani mukami aka tantance ka za a ce maka bu an bu ko kai ruku'u ka tafi da kai ka sunku ya kawo wannan sandan ruku'u ka wuce wannan abin da ya fi kowane hadari ga gurin musulmi kuma shine abin da musulmi ya kamata su tsaya su yaka ba abin da hada mu da bautar sanda ba wanda yake bautar sanda a cikin mu ko kristocin mu ko musulmi mu to ya kamata idan an tantance mutum a bar shi daidai da tsarin abin da yake na addinin musulunci wannan gaisuwar bai kamata a ce musulmi ya duko sa gaisa sanda sannan ya tafi ba ba mu da alaka da wani bo an go ko ya kamata ku tambayi duk abin da ya kamata ku tambayi amma yawa sanda ruku'u bai dace ba a bata wannan kirma ta dace ba yana cikin guraren da ya kamata musulmi su tsaya su yi fada da su da ware lokutan sallah a guraren ayyuka kamar yadda Umar dan Khattabi yake cewa inna ahamma a'malukum ilayya as-salatu duk wanda na bashi aiki babban abin da nake so ya tsare min ita ce sallah akan lokaci duk wanda ya tsare sallah zai rike amana obisin shi duk wanda ya wulakantar da sallah ba zai rike amana da take obisin shi ba haka Umar yake aunawa wa zai bari a obisin wa zai cire a obisin yawan kulawarka da sallah to muna da abubuwa da yawa da zamu yaka irin su masu note din da sauran abubuwa din da tsarin cewa lawaya sai yayi kaza sai an yi wane ne ko duk lokacin da aka zo kotu sai an meke ko duk lokacin da alƙali ya kotu sai an meke da wani yana cikin abin da bai kamata ba eh ana mekewa ne lokacin da za a yi wata shari'a mai ƙarfi mai tada hankali to sai a meke dan a ƙarawa alƙali ƙarfin gwiwa da kuma nuna masa goyon bayan musulmi a tare da shi sai a meke mashi amma lokacin da ake normal shari'a kawai za a miji zai saki matarsa ko mace tana karan miji ta mai a ciki wannan kawai wuce zaman sulhu da wannan zai bukatar a miki to amma dai haka tsarin ya nuna sai an yi musulmi ya kamata suke rubuce rubuce suke fada akan waɗansu abubuwan sai a samu canje canje da za a samu Allah ya samu dace naga tambayoyin suna jawa kuma mun jama lokaci da wannan ɗaya ta ishe mu sauran mai hakuri sai Allah madaukakin sarki ya kai mu wani satin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace